Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A Jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio Amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol, Daniya. Da kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com jama'a barkamu da wannan lokaci Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin a cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zabe ko nadi Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a da fatan an wayi gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makiri. Ma'aikatan agajin gaggawa a garin Ridgecrest a California sun kimanta barne da ta biyo bayan babbar girgizar kasa ta biyu da ta afkawa yanki mai sahara dake arewa maso gabashin Los Angeles a daren ranar Juma'a sai dai babu mutuwa ko mummunar rauni a wannan girgiza da ta faru da ba wanda ta faru a ranar Alhamis amma dai girgizar ta ranar Juma'a mai karfin maki 7.1 ya kara barna mai yawa akan mazauna yankin An ji girgizar ta ranar Juma'a a fadin kudancin California da ma makwabciya Nevada. Haka zalika kayan abinci suka lalace a manyan kasuwanni. A wani shagon barasa a Ridgecrest, dan mai shagon da ake kira Victor Abdullatif, ya ce girgizar ta ranar Juma'a wato ta yi tsanani fiye da ta ranar Alhamis.
But also concluded with a very, very strong jolt that felt like it was going to like knock the whole place down.
Ya ce, amma girgizar da ta kara yin tsanani ne sosai kafin ta zo karshe. Sannan kuma ya nuna cewa ya ji tsoro kwarai da gaske har ma yana jin ko wannan girgizar za ta rusa ginin su gabaki daya. Masana kimiyyar girgizar kasa sun ce girgizar ta ranar Juma'a ta fi tsanani da ta ranar Alhamis da minti 10 idan aka auna maki 6.4 na ranar Alhamis din. Magladici na hukumar wato agajin gaggawa ta California ya ce girgizar ta yi tsanani sosai.
The quake did last for some time. It was felt widely throughout most of Southern California.
Ya ce girgizar ta dade tana ci gaba kuma an ji doriyarta ba a ko ina a kudancin jihar California har ma zuwa yankin arewa. Shugaba mai jagorantar rukunin tattaunawar zaman lafiya na Amurka a jiya Asabar ya yabawa tattaunawar da ke gudana da Taliban a Qatar cewa an samu nasara a wannan tattaunawa domin samun maslahar a siyasance akan yaki da ake yi a kasar Afghanistan. An fara tattaunawa Amurka da Taliban ne a ranar 29 ga watan Yuni. Tattaunawa a karo na 7 wadda aka faro kusan shekara daya tsakanin bangarorin guda biyu kan mummunar yakin da aka kwashe shekaru 18 ana yi lamarin da ya kara zafi a cikin yan watanni da suka shude. Zalme Khalid ya ce ya kafe wani sakon Twitter inda yake cewa bangarori biyu sun dace a jiya Asabar cewa za su dan huta domin ba da dama a gudanar da taron wuni biyu tsakanin shugabannin Afghanistan a babban birnin kasar Qatar Doha a yau Lahadi. Kwanaki 6 karshe na tattaunawan ya yi tasiri matuka ya zuwa yanzu. Mun samu nasara sosai a bangarori hudu masu kulla yarjejeniyar zaman lafiya, in ji Khalizad. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Askarawan tsaron gabar tekun Tunisia a jiya Asabar sun tsamo gawarwaki 14 na bakin haure 'yan Afirka da suka nitse a cikin jirgi da suke dauke cikin jirgin su da ke dauke da mutane 80 a lokacin da suka taso makwabciya Libya zuwa Turai, in ji hukumar Red Cross ta Tunisia. Wasu masunta na kasar Tunisia su ma sun ceto wasu mutane 4 amma kuma ɗaya daga ciki ya mutu a asibiti a cewar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya a ranar Alhamis. sauran mutane da ke cikin bakin a cikin jirgin kuma ana fargaban kokila su masu nitsi akalla bakin haure 66 da suke kan hanyar su daga Libya zuwa Turai ne suka nitsi a watan Mayu da ta shude yayin da jirgin ruwan nasu yayi hatsari a gabar tekun Tunisia tekun yammacin kasar Libya da nan ne inda bakin haure daga Afirka suke fara balaguro da zummar isa Turai sai dai adadin ya ragu ainun dake wadanda suke bi wannan wurin saboda kokari da kasar Italiya take yi na hana amfani da wannan barauniyar hanya da kuma taimako da take baiwa askarawan tsaron gabar tekun kasar Libya Hukumomi sun tsare mutane da dama masu zanga-zanga a babban birni na biyu a Kazakhstan a cikin jerin tarukan gangami na kalubalantar sabon zababben shugaban kasar wato Kasim Zomar Tagay. Jama'an sanda na saida kayan sarki da ma na farin kaya sun afkawa masu zanga-zanga a lokacin da suke yi.
Kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin zabe ko nade.
Masauraro assalamu alaikum barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nade shirin da kan kawo muku labarun zabe da lamurin da ke da dangantaka da zaben ni Nasiru Adamu Ali Kaya zan gabatar ba a yi wa wasu yan takara gwaninta sai in sun samu nasarar lashe zabe yanzu shugaban hukumar zaben Najeriya Muhammadu Yakubu mu dai mun san akwai ma'adanar sakamakon zabe ta yanar gizo wato saba inji PDP PDP ta gayyaci wasu yan majalisar wakilai yan jam'iyyarta don jin kunne kan zaben shugaban marasa rinjaye na majalisar wakilai waɗanda suka sa batun farashin kujerar aikin haji a yakin neman zabe ba su yi adalci ba inji shugaban hukumar alazan Najeriya Barista Abdullahi Mukhtar waɗannan za su zo muku cikin shirin da yardar Allah Shugaban hukumar zaben Najeriya INEC Farfesa Muhammadu Yakubu ya ce hukumarsa ta bi duk ka'idojin gudanar da zabe ga babban zaben 2019 da shugaban Muhammadu Buhari ya lashe a karo na biyu. Farfesa Yakubu wanda ke magana a taron bitar zaben da 'yan jarida ya ce ba a yi wa 'yan siyasa gwaninta sai lokacin da suka lashe zabe. Yakubu ya kawo misali wani dan takarar gwamna da ya ce ya gan shi a talabijin yana kushe na'urar tantance masu kada ƙuri'a inda bayan zabe sai ya lashe zaben ya dawo kuma yana yabon na'urar. Ga batun takaddama kan ma'adanar bayanan yanar gizo na sakamakon zaben Farfesa Yakubu ya ce batun na gaban kotu don haka ba zai yi magana a kai ba. A nata ɓangaren mai kalubalantar sakamakon zaben wato babbar jam'iyyar adawa PDP ta bakin kakakinta Buba Galadima ta ce kotu ba ta hana ta duba ma'adanar ba kuma in an kai gare ta za ta tabbatar da matsayar jam'iyyar kan sakamakon.
An hana ba mun nemi a ba mu dama mu binciki wannan ma'adanan labaru wato saba don mu yi amfani da shi dan shari'ar mu wannan hanawa da suka yi akalla ya gurgunta mana waccan dama da muke nema aka ce a bari sai an fara shari'a ya za mu fara shari'a ba mu da cikakken bayani na abin da za a yi shari'a akai saboda haka wannan ya nuna ba adalci kenan kuma wannan saba babu mutumin da ya isa ya ce babu ita sai dai ana tsoron kar a fito da ita dan asiri zai tonu abinda ba su sani ba shine ba annan take ba an danne baudari kai domin muna da hanyoyi tewa wanda za mu iya tabbatar da gaskiyar abinda muke magana akai a wannan shari'a da aka yi Alhamis dinnan ai kaga sun fara gani jihohi da yawa na kasar nan ba ai ma zabe ba ƙuri'un kawai aka rubuta da zummar cewa ai babu abinda wani ya isa yayi ai gwamnati ce ba wanda ya isa ya kalubalance ta to wannan ita ce rauni da 'yan Najeriya suke da ita musamman ma 'yan arewa shin waye yayi gwamnatin nan ba mu ne muke da haƙin zaɓe ta ba ko ma waye ne mutum idan shari'a ta ce ba shi bane billahi lazi yadda ka san an yi ruwa an ɗauke aka za a manta da mutum
inji ne Abubakar Galadima sai kaddara akwai wannan ma'adana wato saba kamar yadda kuke faɗa shin menene kuke tsammani zai fito daga cikin ta da yin an duba
abinda muke da shi
inji ne
ai tabbaci kawai muke so abinda muke jin da shi shine Atiku ne ya ci zabe da ƙuri'u masu yawa kuma in an bude sabon nan muka shiga zamu iya tabbatar da haka kai barin ga ya maka Nasiru billahi allazi la ilaha illa huwa idan dai za a samu alƙalai masu jin tsoron Allah in za a samu alƙalai da suka san in sun mutu za su sadu da Ubangiji to ina ga ya maka Atiku zai zama shugaban Najeriya
Ni da Abubakar Galadima wasu in sun ji kana irin waɗannan maganganun sai su ga kamar doliya kawai kake ba wai lalle abin da yake ranka bane kake fada.
Wai kai Nasiru in wani bai sani ba ai kai ne shaida. Mutane har sun manta ni din nan da sauran mu abinda muka yi wa gwamnatin Obasanjo da gwamnatin Yar'adua da gwamnatin Jonathan. Ai ba mu kashi 1 bisa 10 ba wa gwamnatin Buhari. Da abinda nayi wa gwamnatin Obasanjo da zan yi wa gwamnatin Buhari. Aida yanzu tuntuni ta fadi.
In Allah ya dabuba Galadima za mu jira mu ga hukuncin kotu da yadda wannan lamari zai kammala. Jam'iyyar PDP ta gayyace su ƴaƴanta na majalisar wakilai don togaciya kan yadda suka so su zullewa muradun jam'iyyar ga zaben shugaban marasa rinjaye da har saka kakakin majalisar Femi Badabiya Mila ya sanar da sunan Ndudi Elumelu inda daga bisani gwanin jam'iyyar Kingsley Chinda ya bayyana a matsayin shugaban marasa rinjaye. Kai kujerar masu rinjaye na majalisar wakilai Kano inda aka ba wa Alhassan Ado Doguwa ya sanya wasu da ke sa a kai kujerar Sokoto inda ba gwamnan APC sanyin gwiwa. Ga abin da Lawole Zurmi ke cewa.
Arewacin Najeriya ta yamma misali in ce maka Sokoto wanda ba su da gwamna dukkansu PDP ne sai yan majalisar tarayya kawai. Irin Zamfara da ba ta da kowa dungurunshin ta zama shahiza ne ba mu da wani wakilci. Kowane iri idan muka taso za mu zo Abuja in muka kawo hunto sai mu koma ba mu san ga wanda za mu Abuja ba ba mu da wakilci mun zabo Buhari mun zabo yan majalisar mu amma ba mu da wani cikin majalisar mu wanda zai wakilce mu mu kawo kukan mu gare shi so ni ina kira ga wannan jam'iyya mai adalci ta tausaya ta dubi matsayin da muke fama da shi da matsalolin mu idan ta dubi Kano web leader din nan Kano ta sha in shi tun shekarar 1999 yau Kano tana da gwamna na APC tana da ƴan majalisu na APC tana da senatota na APC wannan adalci ne gare su idan kuma aka dawo yankin mu misali Sokoto Zamfara ya cancanta a ce muna da wani wakili wanda zai zo ya wakilce mu an bada leader na majalisar dattijai a birnin Kebbi wannan bai isa idan ka kwatanta shi da yawa wanda mun ka zuwa mu Muhammadu Buhari saboda ƙura'a a arewacin Najeriya yammacin arewacin Najeriya ƙura'a kusan miliyan 10 mun ka zuwa mishi to ni ina kira ga waɗannan shugabanni su zauna su yi mu adalci talakawan nan fa da suka zabo su ba a jahilci suka zabe su ba idan ba su ma talakawa adalci ba talakawa za su koma fanni irin na musulunci ko dai su musu Allah ya isa ko su tsara musu ido Allah zai kai ƙarshen su shekara ta 2023 annan za su kuma abin da halin da talaka zurcin da
kamar yadda lamarin zabe yake ko da ba nadi aka yi ba akwai wanda zai lashe akwai kuma wanda zai sha kai shi kuma shugaban hukumar alazan Najeriya Barista Abdullahi Muktar Muhammad ya nuna takeici kan waɗanda suka sanya lamarin kudin kujerar alazai a yakin neman zaben su a zaben da ya gabata yana mai cewa lamarin aikin haji ibada ne ba siyasa bane
duk wanda zai dauko sha'anin aikin haji ya sashi a cikin siyasa zai fada ne domin ya yaudare al'umma amma abinda na imani da shi shine idan shugaba Muhammadu Buhari yana da daman yayi abin da yafi wannan zai yi saboda kishin da yake da shi da ƙasa da talaka da kuma ganin cewa ƴan ƙasa ba su koka ba kuma kullun gargadin shi gare mu shine duk abin da zamu yi mu yi shi bisa kan gaskiya da amana kuma akan wannan gargadi wanda mun san cewa ba gare shi kawai zamu bada hisabin abin da muka yi ba zamu tashi gaban Ubangiji mu bada hisabin abin da muka yi dan haka ga dukkan abin da muka yi mun san iyakacin gaskiya mu kenan domin bai yiwa a ce kusan dukkan mu gaba ɗaya mu yi tarayya akan bata ko mu yi tarayya akan zalunci ko mu yi tarayya akan cuta shi rayuwar nan gaba ɗaya guda nawa ne waɗanda suka tara abin da ya fi ƙasan ma ta mallaka me za ta amfane su da shi abin da ka zo da shi duniya abin da za ka koma da shi shine ayyukan da kai da kuma mu'amalanka tsakaninka da Ubangijinka su kira da shi ne ƴan siyasa kar su dinga cakuɗa maganan aikin haji da harkar siyasa na gani an kawo mana waɗanda suke tun ma kafin a faɗi kuɗin aikin haji suna tura cewa kuɗin aikin hajin bana miliyan 1 ne da 800,000 welcome to next level kaman gatse ne ko kuma izgilanci ne ake yi ma Allah ni ina ma mutane nasihan cewa aikin ibada a dauke shi a matsayin sa na ibada amma kar a cakuɗa shi da harkar siyasa. Idan mutum ya yi wannan, Allah yana iya jarrabarsa. Masu ɗauka na alƙawarin nan gaba bayan shugaba Muhammadu Buhari ya gama mulkinsa, Allah yana iya ba su mulkin in ya so, kuma ya jarrabe su da wannan abin ya ga yadda za su yi. Babu wani abu wanda yake za a yi illa banda a gode ma gwamnati, a gode ma shugaba Muhammadu Buhari, domin tsayawansa ne inda shugaba Muhammadu Buhari ya biye ma ra'ayin economist masu harkar tattalin arziki. Ba za a ba da wannan ma farashin dala akan 306 ba. Za a ce ne ko aikin haji ai ibada ne wanda ga wanda ya sa kansa, don haka kowa ma ya je sai farashin dalarsa yadda yake bukata. Gwamnati ta san daraja da girma aikin haji, don haka ta yarda cewa a ba da wannan farashin dala akan yadda yake. Kuma idan misali baɗin Allah ya kai mu da rai da lafiya, sai ya zama da cewa farashin dalan ya sauka a hukumance, dala ta dawo naira ɗaya, duka kudin aikin haji ba zai kai 4,500 ba, naira 4,500. So fatan mu shine a yi Najeriyan tattalin arzikinta ya bunƙasa, ya zama da muna da abin da za mu fitar, ba kawai mu ne za mu je mu siyo ba. Darajar naira ya ƙarfafa. Idan darajar naira ya ƙarfafa, ita wannan abu da ake ce ma dala, Allah ya karya ta, to sai ka samu cewa ba aikin haji ba, komai ma na Najeriya zai zama da sauki. Kuma Malam Alhikaya, mutane sai wani lokaci abin ne ya dore mini kai da kake zuwa kasuwa ka sai zogale wajen inna ta rage kunshin zogalanta, ka tambaye ta inna zogalan nan, haka ya dan kamar an dan tauye hannu ta ce haba dan nan, baka san dala ya tashi ba, ka yarda da zogala ma dala ya shafe shi, ko sai ka yarda da dala ya shafe shi. Mai sai da mota ta kumbo ya kara mata kuɗi da dan ya ce dala ya shafe shi, ka yarda da nisabi na zakka, ka yarda da ya karu saboda darajar dala ya tashi. Darajar zakka da ake biya bare da bana ɗaya ne, ko darajar zakka shekara goma da bana ɗaya ne bai karu ba? An yarda da kuɗin diya na idan mutum ya yi sata za a yanke masa hannu ya tashi saboda darajar dala. An yarda da diya na idan mutum ya kashe wani da gangan, diyar da zai biya ya karu saboda dala ya tashi. Amma shi a aikin haji ne ba a yarda dala ya shafe shi ba. To ina ganin ya kamata mu duba mu ga cewa akwai abin da za mu kan mu faɗa, mu san cewa siyasa daban, shi kuma aiki na ibada daban.
Dama lamarin ƙasar demokuraɗiyya na ba da dama kowa ya faɗi albarkacin bakinsa, matukar hakan bai saba da ka'idar tsarin mulki ba.
Sunana Abdullahi Bananau, shugaban kungiyar jama'atu ya zara talbidiya wai kamata sunna. Bayan gugurmaya da aka yi na zabe, Allah ya tabbatar da shi shugaba Muhammadu Buhari. Muna addu'a Allah ya ƙara taya shi riko, ya sanya albarka cikin jagorancinsa, ya ba shi ikon yin adalci. Allah ya taimake shi da mutanen kirki. Wannan lokaci ne mawuyaci gare shi, amma ya kamata sauran al'umma su tuna cewa yanzu shugabanci bai yiwa mutum guda ya yi shugabanci, dole sai ya samu mataimaka. Kenan kar mu bar shi kamar yadda aka taya shi addu'o'i lokacin da Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya, kuma Allah ya karbi addu'o'in mu ya samu lafiya. Haka nan kuma al'umma sun nuna mishi goyon baya wurin zaɓensa, Allah ya ba shi nasara. To yanzu kuma kada al'umma su kyale shi, mu ci gaba da taya shi da addu'a, Allah ya zabo mishi mutanen kirki da za su taya shi wannan aiki, koda ba waɗanda yake tunani ba. Allah ya sanya mishi tunanin mutanen kirki da zai ɗauko, waɗanda duk suke kusa da shi, waɗanda ba na kirki ba, Allah ya canja mishi su da mutanen kirki. Idan aka dage da irin wannan, to Allah maɗaukakin sarki sai kaga ya taimake mu, ya sanya nasara mai yawa gagaruma cikin jagorancin da zai yi. Kasan na bukatar mutanen kirki kusa da shi, waɗanda in yayi abin kirki su ƙarfafa shi, in yayi kuskure su tunasar da shi, in zai yi abin da ba daidai ba su nuna mishi cewa ba daidai ba ne. Idan muka yi shiru kawai yanzu, masu neman mukami suna ta kamun ƙafa, waɗannan su ce mu ne, waɗannan su ce mu ne, to wannan ba zai taimake mu ba a ƙasa. Allah maɗaukakin sarki ya sa lokacin da zai fidda list ɗin sunayen mutanen da ya zabo a matsayin makusantarsa da za su yi aiki tare da shi, a matsayin ministocinsa da za su yi aiki da shi, ya zama kowa na ce alhamdulillah ya zabo mutanen kirki.
Ba su raro, duk da wannan ma muka kawo ƙarshen shirin wannan mako, sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da mai haɗa mana sauti Julie Gresham, ni Nasiru Adamu Alikaya da na shirya na gabatar, nake cewa wassalamu alaikum.
Madalla, Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
A ci gaba da taron tattaunawa da za a yi a nemo mafita akan maganar tsarkake tsamin tsaro a Nigeria da cibiyar nan ta bincike da bunƙasa arewa wato Arewa Research and Development Project a Turance ta shirya a jihar Kaduna. Kwamitocin ƙwararrun da cibiyar ta kafa a rana ta farko sun ba da shawarwari akan yadda za a shawo kan tsamin tsaro a wannan ƙasa. Tsohon jakadan Nigeria a Majalisar Ɗinkin Duniya Ambassador Usman Sarki na cikin waɗanda suka jagoranci irin waɗannan kwamitoci wanda cibiyar ta ARDP ta kafa kuma ya yi ƙarin haske game da shawarwarin da kwamitin shi ya bayar.
To reporting da muka ba na farko dai an samu ci gaba kuma an yi kokari sosai wurin kula da tsaron ƙasa. Amma kuma shi tsaron ƙasa wato ba lokaci ɗaya za a yi a bar shi ba. Wato abu ne da zai ci gaba illa masha Allah bai da iyaka ba shi da lokaci. Don haka muka tsara wato wasu matakai da za a ɗauka na alaka da ƙasashe kamar Chadi, Cameroon, Niger, Burkina Faso, Benin Republic da sauran ƙasashenmu da suke makwabta da Nigeria. Cewa a kulla danƙon zumunci da su sosai ba wai ta diplomasiya kadai ba har ta wurin tijara tafiyar da mutane su samu su shiga Najeriya su fita mu ma mu shiga ƙasar su mu fita kuma wurin alaka da ma'aikatan tsaron ƙasa a samu muna gudanar da abin wurin leken asiri akwai mutane da yawa da suke nufi ba mai kyau a Najeriya ba kamar 'yan ta'adda masu 'yan smuggle masu kawo makamai Najeriya da sauransu duk wannan ma'aikatan tsaro kamar na Niger ko na Chad ko na Cameroon ko na Benin su za su iya ba Najeriya intelligence mu kuma mai aiki da irin wannan information da suka bayar kuma a cikin ƙasa muna da matsaloli da yawa talauci rashin aiki rashin yarda da juna mu 'yan Najeriya ya kamata gwamnati su yi establishing wato task force kamar committee su bincika waɗannan abubuwan kuma ya za a samu kansu a yi maganinsu domin a samu zaman lafiya.
Shi ma shugaban hukumar wanzar da zaman lafiya ta jihar Kaduna Dr. Salim Umale ya jagoranci kwamiti a kan rikicin manoma da makiyaya a wannan ƙasa.
Babban abubuwan da aka yi la'akari da su shi ne dangantaka tsakanin makiyaya da manoma ta fara taɓarɓarewa ne a lokacin da dangantaka da kuma shugabanci na karkara ya samu sauyi musamman tun a zamanin da sarakuna da malamai da shugabannin al'umma suke da alhakin sasanta tsakanin makiyaya da manoma amma cikin shekarun baya aka samu sauyin wannan shi ya ja al'ummomi suka fara samun rarrabuwa kuma duk wani dan karamin sabani ko mai kankantansa babu tafarki kyakkyawa da za a biya sasanta tsakanin al'umma.
Kuna ganin idan an ƙara waiwayar abin da aka baro a baya zai taimaka wajen magance wannan matsala?
Shawarwarin da kwamitin suka bayar shine na farko a sake mayar da hanyoyin sasantawa tsakanin al'umma irin wanda aka saba da shi bayan haka kuma a karfafa harkokin shugabanci a musamman a yankunan karkara a taimaka wa su mazauna karkara su fahimci yanayin rayuwa da sauyawar yanayi da yadda karuwan yawan al'umma ke shafar yaduwar ayyukan gona da noma da kiwo da kuma yadda za a yi a magance tashin hankula da rashin jituwa
su wace da alhakin aiwatar da wannan shawarwari da kwamitin ku bayar
babban masu alhaki su ne gwamnatoci musamman gwamnatocin jihohi da na kananan hukumomi sa'annan kuma ita gwamnatin tarayya ita ce za ta yi ka'idoji da tsare-tsaren da za a bi a aiwatar da wannan
cibiyar bincike da bunƙasa arewa dai ta shirya wannan taro ne na kwanaki biyu a garin Kaduna da nufin lalubo mafita game da yanayin tsaro a Nigeria ta hanyar yin amfani da kwamitoci na ƙwararru daban-daban da suka kawo shawarwarin da za su taimaka. Isa Lolikara, muryar Amurka daga Kaduna a Nigeria.
Farkon makon nan ne rundunar tsaro da ke kare al'umma ta Civil Defense a jihar Nasarawa ta ce ta yi wani babban kamu na wani gungun mutanen da ake zargi da yin fashi da makami a jihar waɗanda shugaban rundunar jihar ta Nasarawa Muhammad Gida Dafari yace sun addabi al'ummar jihar. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da ya fara da karin bayanin da yawa wakilin muryar Amurka Zainab Babaji ta wayar talho.
Mutane ne wayanda suke barna a nan jihar Nasarawa sosai. Sun je sun shiga wani gidan radio da ake kira Precious Radio na lafiya. Suka kwashe musu kayan aiki. A baren sun shiga wata ma'aikata da ake kira Megis. Amma suka kwashe mun za su kwashe da computer su suka gudu. Kuma wannan shekaran sun je tuwake Gamji filling station lafiya. Cikin dare suka kwashe masa kuɗi, suka kwashe masa laptop. Hatta TV plasma da ke cikin ofishin da sun kwashe. Suka sake zuwa Alhaji Lawan filling station a Shago. Suka sake irin wannan barna. Kuma suka je suka shiga Ministry of Health. Suka kwashe computer su guda biyar, suka cire plasma, suka kwashe wanda su kwashe suka tafi. Turan 23 ga watan shida na wannan shekara sai suka je ma'aikatan Nagis. Suka je suka fata wannan office. Suka kwashe musu computer shi. Sun fata sai ya kai guda uku manya-manya. Suka je kuma Ministry of Land suka yi musu haka, suka kwashe kudin suka fata office. To duk waɗannan abin suka faru guda bakwai din nan babu wanda aka kawo sanarwa a wurin mu sai na Nagis din nan. Da muka fara bincike Allah da ikonsa sai muka fara kamo su ɗaya bayan ɗaya. Kuma yanzu mun gano wasu kwamfutoci su da kansu sun yadda cewa sun aikata waɗannan laifuka.
To waɗannan mutane ɓarayi ne kawai na kaya ko kuma suna cikin irin 'yan fashi da ko kuma masu garkuwa da mutane da ake samu a wurare daban-daban?
Da yake suna amfani da manya-manyan bindigogi kuma daga cikin su mutum biyu sun yadda cewa sun yi fashi a Mada Station wani ɗan ƙauye ne nan kusa da Nasarawa Ikon. Kuma ne an ce suna sace mutane babu mamaki.
Kwamandan rundunar Civil Defense kenan a jihar Nasarawa Muhammad Gidado Fari ke bayani kan gungun 'yan fashi da makami da suka yi nasarar kamawa. Shugaban gidan rediyon tarayya ta Precious FM da ke lafiya Musa Abdullahi ya ce 'yan fashin sun tafka barna a ofishinsu.
In fact ba so daya ba so biyu suka shiga. Farko suka daure mai gadi. A fadin shi mai gadi mutane takwas ne kuma dukansu da bindigogi. Sai suka ce mishi ya nuna musu gidan kuɗi. Ya ce a nan gidan rediyo ne ai ba kuɗi. Suka ce ba su yadda ba. To wallahi ko gobe goma sha biyun da suna tashi ne duk sun babballe su duka shiga. To Allah ya taimaka sun vandalize da wayansu abubuwa amma ba su taba transmita ba. Amma kan sun daidaiba mana wayansu recorders da telephone da wayansu kayayyaki dai. A daidaiba sun sake sun dawo kuma da ba samu kuɗi ba kuma sun jira mana mai diesel sun daidaiba wayansu abubuwa dai. Gaskiya kan ba ta gari sun addabe jama'a a lafiya.
Shima daraktan Turaki Gamji Nigeria Limited Alhaji Turaki Gamji ya ce gudunmawar bayanai da jama'a ke bayarwa zai ƙara taimakawa wajen bankaɗo ɓata gari.
Inda kika zaga kusan yawancin gidajen man ba inda ba su yi cikin gini su irin wannan makamancin satan sun yi a ciki ba. Bayanan masu ba da bayanan sirrin da sauransu ba ƙaramin ƙoƙari suke ba. Don akwai ire-iren wayannan ma da wani zai ce a ta guduma da aka yi aiki ba aka fasa wannan wajen. Za su tashi yadda suke karɓan hayan irin wayannan ababen da sauransu sannan a cikinsu har akwai mai aikin walda.
Tuni dai rundunar ta Civil Defense ta gurfanar da waɗanda ake zargi da fashi da makaman a gaban kotu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. sai can an jima da hantsi za ku ji mu da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amerika Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku
Vous écoutez VOA Afrique.